Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 5 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa birnin London ya dau harami a yayin da ake shirin kaddamar da Sarki Charles na uku a gobe Asabar.
Wato a gaskiya wannan abu ne mai dimbin tarihi, sannan kuma mai muhimmanci ga mutanen Birtaniya, saboda idan ka duba
a kasar Ingila kuma wata kotun aikata manyan laifuka ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ikwerimadu hukuncin daurin shekaru 9 bisa samun sada laifi a karkashin dokar bauta ta zamani.
To wannan ya nuna kenan a kasar Birtaniya doka da oda tana aiki akan kowa da kowa ba tare da la'akari da matsayinka ko mukaminka ba.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan shirin alluran rigakafin cutar shan inna da gwamnatin kasar Kamaru ta kaddamar tare da haɗin gwiwar hukumar UNICEF. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
To jama'a, na muku barka da dare ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne gwamnatin mulkin sojan kasar Mali ta sanya sabuwar rana domin jefa ƙuri'ar raba gardama na kundin tsarin mulkin kasar da aka jinkirta da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa. Ƙuri'ar da aka shirya gudanarwa tun ranar 19 ga watan Maris ita ce ta farko a jerin zabukan da ake son maido demokradiyya a wannan kasa ta yammacin Afirka, bayan da sojoji suka juyin mulki sau biyu tun daga watan Agustan shekarar 2020. An dai jinkirta jefa ƙuri'ar ne don baiwa hukumomin gudanar da zaɓe ƙarin lokaci yadda za su yi shirye-shirye ɗaukacin yankuna 19 na ƙasar ta Mali su samu damar kaɗa ƙuri'a. Mai magana da yawun gwamnati Abdullahi Maiga ya sanar a gidan talabijin na ƙasar a ranar Juma'a cewa za a gudanar da zaɓen raba gardama a ranar 18 ga watan Yuni. Ya ƙara da cewa hakan na nuni hukumomi da gaske suke kuma za su cika alƙawarin demokradiyya. Gwamnatin sojin Mali dai ta toshe kunninta ga matsin lamba na cikin gida da na ƙasa da ƙasa cewa su gaggauta komawa ga mulkin farar hula, inda suka yanke hukuncin tsawaita wa'adin miƙa mulki bayan sun gaza gudanar da zaɓen da suka alƙawarta a watan Fabrairun bara. A ƙasar Sudan, rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a birnin Khartoum, babban birnin ƙasar da kewaye a yau Juma'a, duk da tsagaita buɗe wuta na mako guda da ɓangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na ƙoƙarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban ƙasa da hedkwatar sojoji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi tar da ci gaba da tashin hankalin. Ya sanya takunkumi hana duk wani ɗan Sudan da ke kawo cikas ga demokradiyya a ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka gudanar da hada-hadar kuɗi da ke da alaƙa da duk wani asusu ko ƙadarori a Amurka. Tashin hankalin da ke faruwa a Sudan babban abin takaici ne, kuma cin amanar jama'ar Sudan ne a fili, waɗanda ke buƙatar gwamnatin farar hula da kuma miƙa mulki ga demokradiyya, in ji Biden a cikin wata sanarwa. Ya ce wannan tashin hankalin, wanda tuni ya awon gaba da rayukan ɗaruruwan fararen hula da aka fara a cikin watan azumin Ramadana, bai dace ba, tilas ne a daina. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce a yanzu COVID-19 bata kai matsayin annobar da ke buƙatar kulawar gaggawa ba. Sanarwar da ta fito a ranar Juma'a alama ce da ke nuni da cewa alamar kawo ƙarshen annobar corona da ta haifar da matsanancin ƙulli ta durƙusar da tattalin arzikin ƙasashe tare da kashe miliyoyin mutane a duk duniya ya kai. WHO ta ce annobar bata kawo ƙarshe ba sam, duk da cewa ɓangaren kulawar gaggawa ga cutar ta zo ƙarshe. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta lura da hawar kamuwa da cutar a kwanan nan a kudu maso gabashin Asiya da gabas ta tsakiya. WHO ta ce har yanzu dubban mutane na mutuwa daga cutar a kowane mako. Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke iyaka da Ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba san ko su waye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, Ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen ƙasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. Rundunar sojin layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri, in ji ma'aikatar. Ko da yake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba kuma. Da alama zai kasance ba za su iya ba da cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen ƙasa na Rasha daga harin ba. A halin da ake ciki, Ukraine ta harbo ɗaya daga cikin jiragen ta maras matuƙi da ke samun matsala a tsakiyar birnin Kyiv da yammacin Alhamis. Rahotannin da suka bayyana a farko daga jami'an gwamnati sun ce jirgin Bayraktar TB2 mara matuƙi na abokan gaba ne, amma daga baya rundunar sojin sama ta ce jirgin na Ukraine ne. Ministan harkokin wajen Canada ta faɗa ranar Alhamis cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunƙurin tursasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin Canada 'yan asalin Hong Kong. Ministan harkokin wajen ƙasar Melanie Joly ta ce ma'aikatarta na kiran jakadan ƙasar China zuwa ga tattaunawa domin a jaddada cewa ƙasar Canada ba za ta amince da wannan katsalandan ba. Ta ce rahoton hukumar leƙen asiri ya nuna cewa an kai hari kan ɗan majalisar dokokin ƙasar mai ra'ayin mazanjiya Michael Chong da 'yan uwansa 'yan Hong Kong bayan Chong ya soki yadda Beijing ke keta haƙƙin bil'adama. Chong ya yi suka kan yadda Beijing ke mu'amala da musulman Uyghur a lardin Xinjiang da ke ƙasar China, ya ce da ya kamata tuni an kori jami'in diflomasiyyan daga Canada.
Ta gaida Idris Abdullahi Bako wanda ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A kasar Burtaniya, gobe Asabar ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da bikin kaddamar da Sarki Charles a zaman jagoran babbar masarautar ta Ingila. Sarki Charles, wanda ya gaji mahaifiyarsa marigayiya Sarauniya Elizabeth ta biyu, shi ne mutum mafi karancin shekaru da aka kaddamar kan karagar mulkin masarautar, wacce ke da tarihin sama da shekaru 700 da kafuwa. Akan haka muka tattauna da wani mazaunin Burtaniya kuma mai fashin baki kan lamuran masarautar, Muhammad Gali Abdulkadir, wanda ya fara da bayyana yanayin da birnin yake ciki a halin yanzu.
Okay, to shi dai wannan biki za a gudanar da shi ne a Westminster Abbey. At Westminster Abbey wani katin guri ne wanda ya hada da manya-manyan guraren da ake irin wannan naɗin-naɗin. Yanzu daga sarakuna kamar guda biyar suka wuce a nan ake naɗa su. Sannan kuma a nan kuma majalisar, wato members of parliament ya majalisar suke zama. Gari ya cika saboda daga birni da ƙauye da ma wato sauran kasashen nahiyar wato Turai. Ai suna central London a yau.
Na'am.
Duk inda ka duba mutane ne baki wanda suka zo wato su shaida.
Menene matsayin wannan bikin ga kasar Burtaniya da kasashen duniya da ma kasashen mu musamman da ita Ingila ta yi wa mulkin mallaka?
Wato a gaskiya wannan abu ne mai dimbin tarihi, sannan kuma mai muhimmanci ga mutanen Burtaniya, saboda idan ka duba wato wannan masarautar ba karamin kuɗi take jawo wa ƙasar nan ba, sannan kuma ba karamin martaba ma take jawo ba, saboda wato royal family idan ka duba sun dace suna mulkin ƙasar nan tun kafin ma a ce za a kafa wato siyasa. Duk yawancin abubuwan da ake a yanzu kusan tare da su ake yi, duk abubuwan da kake gani na wato siyasa ne, ko abin da ya shafi wato sarauta da sauransu, haka duk duniya ma gaba ɗaya nake cewa suna da hannu a ciki. Sai dai ba wani lokaci ba za ka gane ba, amma mutum ba zai gani ba sai ga kamar a zaune suke a kwance suke ba sa komai, amma a gaskiya wato da su ake damawa. Yanzu ka haka irin kasashen idan ka duba su suke mulkin yawanci irin kasashen har yanzu.
Na'am. Wani abun da yake bada mamaki shine irin yadda kamar yadda kai bayani yanzu suna gani da girma da kima da kuma wato muhimmanci ita wannan sarauta, alhalin su ire-ire waɗannan kasashen kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka tursasawa kasashen da suka mallaka ko kuma kasashe masu tasowa da suke bisa tsarin irin wannan tsari na sarauta, na cewa lalle sai sun rusa wannan tsarin sun dawo wani tafarki na demokradiyya.
kwaye daga shi, wato ai abin da ya faru shine zai fi musu saukin jiwa mutane, wato ai wannan lokutan namu na da da suka zo yankin sarakunan sun kusa ba su haɗin kai na su mulke su, ko ba haka ba? Waɗanda suka ba su haɗin kai sun kyale, amma duk yawancin waɗanda ba su ba su haɗin kai ba sai suka ga cewa kai matsala ne fa wajen su. Saboda haka abin da ya kamata a yi shine su kawo siyasa, da ba dan wato yawancin sarakunan sun ki su ba su haɗin kai ba na su mulke su ba. To da ina tabbatar maka da cewa da har yanzu sarakunan su suke mulki, su sun san muhimmancin wato sarakunan gargajiya. Wato mugunta ce dai zan ce dai wato don su samu ainihin wato su mulki, saboda ɗan siyasa shi za ka iya tankwasa shi da kake so.
Su kuma sai kuma sun yi ƙoƙarin rusa na wasu, amma su suka ci gaba da nasu kuma suka tsare nasu.
Kwarai da gaske suka rike nasu, saboda sun riga sun san ai muhimmancin. Wato idan ka saka duba wannan abun nan, idan kuka rasa wannan masarautun naku, wato kun rasa abubuwa da dama, al'ada, kun rasa al'ada.
To bari mu dawo mu dibi shi kan shi sarkin, bayan tsawon lokaci a ce kusan shekaru 70 yanzu an rantsar da shi, ko kuma za a kaddamar da shi a matsayin sarki wanda ya gaji sarauniya Elizabeth ta biyu. Ana ganin kuma shi ne sarki mafi karancin shekaru da aka rantsar da shi a cikin kusan shekaru 700 da suka gabata, ko wani abu makamancin haka. Shin wane ne shi sarki Charles Philip Arthur?
Charles wato ba wani bane, ɗa ne ga ita Queen Elizabeth, kuma shi ma kansa sarki ne tun wato tana sarautar ma kafin ma Allah ya karwaranta. Wato ai kusan ina jin shi ne ma ke yawancin yin wasu abubuwa. So kaga wato idan muka tsaya muka lura sai mu ga cewa wato mutum ne wanda yake sarki ne misali, kuma yarima ne, sannan kuma mutum ne wanda yake yana son ainihin wato yanayi mai kyau a duniya, ainihin wannan wato gurɓatar da duniya ta yi yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an samu canji, sannan kuma mutum ne mai son noma.
Muhammad Gali Abdulkadir kenan, mazauni Burtaniya kuma mai fashin baki kan lamuran masarautar ƙasar. Har yanzu dai a Burtaniya wata kotun aikata manyan laifuka ta yanke hukunci a yau Asabar kan tuhumar da ake yi wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ikweremadu na safarar ƙoda domin sakawa ƴarsa da ba ta da lafiya. Kotun dai ta ɗaure Ikweremadu ne tsawon shekaru 9 da wata 8, yayin da matarsa ta sami hukuncin ɗaurin shekaru 4. Kana likitan da ya jagoranci lamarin shi kuma ya sami hukuncin ɗaurin shekaru 10, kasancewar shi ma an taɓa dasa masa ƙoda a can baya ta irin wannan hanyar. Masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya yi bayani kan darussan da ke tattare da wannan shari'ar.
To wannan ya nuna kenan a ƙasar Burtaniya doka da oda tana aiki akan kowa da kowa ba tare da la'akari da matsayinka ko mukaminka ba, kuma dokar su tana aiki akan kowa ne koda daga wace ƙasar duniya ka taso. Inda ka taka ƙasar su, to dole ne kai shirya cewa za ka ɗauki alhakin da ke tattare da dokokin ƙasar su. Ikweremadu a nan Najeriya babban mutum ne don tsohon shugaban majalisar dattawa ta Najeriya ce, kuma a nahiyar Afirka ta yamma tsohon shugaban majalisar wakilai ce ta nahiyar Afirka ta yamma. To a nan Najeriya idan irin wannan ya faru da yawa za ka ga akan la'akari da mukaminka ko kuma abin hannunka ko kuma dangantakarka da wani. To can su ba ruwansu da irin wannan tsari. Akwai darussa kamar guda 5 waɗanda muka fahimta daga wannan hukunci. Darasi na farko shine doka tana aiki akan kowa da kowa, komai mukaminka. Na biyu kuma shine kotunan su ba su cika ɗaukar katsalandan ba, domin akwai mutane da yawa da suka yi ta rubuta wasiƙu zuwa ga kotu suna neman a yi sassauci akan hukuncin da za a yanke. Ko da yake dai duk wasiƙun da suka rubuta aka tankwara da kuma kuskure ne suka yi, domin ba ka ɗaukar takarda kawai ka rubuta wasiƙa zuwa ga kotu ta wata ƙasa, sai ka bi ta koyi ma'aikatan harkokin ƙasan wajen ƙasarku wanda su kuma za su tura ga babban jami'in jakadancin wannan ƙasa ɗin na diplomasiya, wato embassy naku na waccan ƙasa. To su ne waɗanda za su ɗauki wannan abu a tsari na hudda ta ƙasashen duniya su je su kai ma wannan kotu. To ka ga ba a yi wannan ƙa'ida ba. Sannan na uku kuma shine ana la'akari da yadda kotun ta yi shari'ar nan ta yanke ta ta gama cikin ɗan gajeren lokaci, ba irin kotunanmu na Najeriya wanda za ka samu an yi shekara 20, shekara 30, shekara 10 ana tafka shari'a guda ɗaya takici takicin yawa sai bayan shekara kamar 10 sai a zo a ce ana so a musanta waɗannan madogara ko caji da ake da shi akan wanda ake gurfanawa babban darasi da wannan shari'a za ta tabbata bayar shine waɗanda suke a madafan mulki madafan iko madafan hukuma a jamhuriyar Najeriya da bakakin kasashen to su koyi duk irin abubuwan da suke sha'awa ko suke kwadayi ko yake kai su su je balaguro ko kuma ziyara ga waɗannan kasashen wala Allah neman lafiya ne ko neman ilimi ne ko neman harkar kuɗi ne ko neman kasuwanci ko wata dangantaka to su kokari su gina irin waɗannan a kasashen mu tunda muna da kuɗi da za a iya duk waɗansu abubuwa da ka gani a Burtaniya ko America ko China ko wata ƙasa muna da kuɗin da za mu yi irin su a nan gurin.
Na'am, barista, wannan hukunci da aka yanke wa Ekure Maru kusan an ce shi ne na farko bisa wata sabuwar doka wadda take yaƙi da wato wani sabon nau'i na bauta. Menene wannan dokar ta kumsa kuma menene alakata da laifin da shi Ekure Maru aka tabbatar da ya aikata?
To wato a shekara ta 2000 Majalisar Ɗinkin Duniya da duk ƙasashen da ke ƙarƙashinta suka aiwatar da wani ƙuduri wanda ake kira Millennium Development Goal. Wato hanyar yadda yake wannan ƙarni na shekara 100 mai zuwa za a inganta rayuwar duniya gaba ɗaya. To na farko daga cikin su shine inganta ƴancin dan adam. To a ƙarƙashin nan ne kowace ƙasa take tsakurowa ta yi dokar ƙasarta. Ita Burtaniya ta tsakuro ta yi dokar ƙasarta cewa haramun ne a saida wani bangare na jikin mutum. Wala Allah mutum na da rai ko kuma mutum matacce ne haramun ne. In har za a yi amfani da wani bangare na mutum to sai shi mutumin ne da kanshi da kashin kanshi ya ce na sadaukar da abuna a yi amfani da shi don nemowa ne ya samu lafiya.
To madalla, kada manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, akwai da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan shirin allurar rigakafin cutar shan inna da gwamnatin kasar Kamaru ta kaddamar tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ga yara 'yan kwana ɗaya da haihuwa zuwa shekara ɗaya. Ga wakilinmu Muhammad Awal Garba.
Ina tare da shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a ƙasar Kamaru, Baba Mustapha. Shin me dalilin da ake wannan allura ga yara ƙanana?
Abinda sa za a yi wannan allura ɗin na uku kenan, ana kira wannan ɗin Room 3. So uku kenan tun da yake cewa waɗansu ƴaƴa ba su samu wannan rigakafin ɗin ba, to shi sa aka duba gani cewa gara an sake hannu uku ɗin domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara ɗaya ya samu wannan polio ɗin. Abinda ya sa yana kasa kafan ƴaƴa sai kenan kamar ku ce a'a gara amma kuma na uku nan, to shi ne na uku nan ake farawa yau Juma'a nan domin cewa dukkan al'umma masu ƴaƴa ta zai musu wannan rigakafin ɗin. To yadda a yi musu rigakafin ɗin saboda cewa yara da yawa suna kaban suna nakasawa kan wannan ciwon ɗin, har ce a'a watakila harbin shi aka yi ya haɗu da iska ba iska ba ne shi ne wannan ciwon ɗin ne polio.
To yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman?
An ware gidaje da yawa na musamman cewa gidaje ake shiga. Gidaje ake shiga amma a can cikin ɗin a doktan ɗin an sa post office na kira da faransa post office wanda suka zo dabta za su yi mai ayyan su a can kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje ana yi musu haka ne.
Wannan kungiya da take gudanar da wannan allurar shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne ko kuma daga nan suke samun kuɗaɗensu?
Ka san cewa shi ita jami'an shi ya ciwon duniyan nan UNICEF suna da mutane da yawa al'umma da yawa da suke zuba kuɗi a ciki domin a taimaki dai talakoki shi sa suke wannan abin ɗin. To sun rasa inda sa a'a gara an taimaki talakoki domin da akwai iri-iri shi wannan rigakafin ɗin. Yanzu mun gama wannan ɗin muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar za a yi shi ko na baya.
Fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allurar da kafin.
Domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan allurar ɗin ba wai cewa ana musu ƙarya. Kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su ɓata abubuwa na gwamnati. Gwamnati ba ta kashe mutane garin ta ba dai haka ce al'umman ta ba domin cewa samu zama samu lafiya in ba lafiya kuma ba min da za yi dole kuma ayyukan mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su a kula da su ai musu wannan rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe
shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriya kamaru Musta Jibrin Hamza mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abin da yake
ina tare da Jibrin Malam Hamza wanda yake shine shugaban committee gudanar da wannan allurar rigakafi na polio wanda ake wayar da kanana a kasar kamaru musamman shinyar jihar littoral assalamu alaikum
wa alaikum
gashi yau nan kuna gudanar da campaign na wannan allurar rigakafi wanda ake wayar da kanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan me ne din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din ko me yasa kuke wayar da kanana
dalilin da ake ma yara kanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cututtukin kaman Chad kaman Bangi kaman Nigeria kaman Guinea Equatorial to dole za mu tsare namu ƴancin na ƙasarmu na ƴaƴanmu da jikokinmu saboda allurar rigakafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake good ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa verni a yatsa saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu in ka duba yatsan su kaga akwai shaida ka san an yi ma yaro allurar rigakafi
karo na nauke nan da ake gudanar da wannan allurar a kasar kamar
wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi
waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar kamaru musamman maganin lafiya a wannan cututtuka
wannan ƙungiyar da suke taimakawa kamaru ONG ne yanzu haka abun da muke tafiya ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da GPS dun da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani in kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite yau a ciki shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke yi a gurin aiki
menene fatanka da al'ummar kasar kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke da gida zuwa gidan nan da kuma ganin cewa sun amshi wannan allurar ta rigakafi
ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya yau ana taimaka mun da allurori da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da ƙarfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamdu saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da ƙarfin zuwa asibiti yau asibitin mun za ka je she kana da kuɗi in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu
to wani godiya za ka yi waɗannan ƙungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasar kamaru
a kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji Allah ya dada buɗa musu suna taimaka ma duniya gabaki ɗaya ba kamaru ba
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce
me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me zaki faɗa kai
ba abin da za mu faɗa shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ƴaƴanmu alluran din mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi to ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da ƴaƴanmu
kamar yanzu a ɗan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yi na polio karo na uku me za ki faɗa sauran takwarorinki mata wajen kawo waɗannan yara da muka musu da allurar rigakafi
wallahi takwarori na mata in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo ƴaƴanku a yi domin wannan duk abin nan mu ne da riba riban mu ne domin ranan da yaro bai samu wannan allurar rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari ki buɗe baki a sa maka buɗe baki vaccine ne buɗe baki
A cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da alwala da kafi a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙarara da kuma talakawa wannan damar kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka. Mama Awal Garba, muryar Afirka daga ƙasar Kamaru.
To madalla Muhammad Awal Garba, kada kai nisa domin ko lokaci yayi da zaka kawo mana labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar jamhuriyar Kamaru na AFCFA, sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin 'yan takarkarin guda biyu. Saidu Bamanjoya, tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka, CAF, tsakaninsa da tsohon kaftin CAF Wuta Zafi na kungiyar kwallon kafar ƙasar jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions Samuel Eto'o. Al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalambarta a tsakanin su. Malam Zakari Sa'adu, masanin harkokin kwallon kafa ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar, ko Samuel Eto'o zai iya hayewa ko kuma Saidu Bamanjoya?
Eto'o Muhammad Awal Garba, gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki, wato ranar Asabar kenan, Kamaru ta dau zafi a kotu wani bangare, ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato Samuel Eto'o Face da kuma Saidu Bamanjoya mai barin gado. Kuma sanin kowa ne Samuel Eto'o Face yau kusan watanni biyu kenan ya gabatar da kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaɓen. Kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato 'yan wasan kwallon kafar ƙasar Kamaru ƙarƙashin jagorancin wata ƙungiya da ake kira Sinafok, da ani wato tsohon dan wasa Jirmin Shitap yake jagoranta. Kwanakin baya zan ce yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci duk tsofaffin 'yan wasa su mara wa Samuel Eto'o baya. Kuma a yanzu haka nan Samuel Eto'o ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwankisak, wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen, ya jinye kansa ya ce zai mara ma Samuel Eto'o baya. To ga dukkan alamu shi zama da cewa ita hukumar wasan kwallon kafan ƙasar Kamaru, hukumar wasan kwallon kafa wato nahiyar Afirka CAF, da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar, saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa. To wannan shi ne abin da zan iya gaya maka a halin yanzu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a ne gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta sanya sabuwar rana domin jefa ƙuri'ar raba gardama na kundin tsarin mulkin ƙasar da aka jinkirta, da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Ƙuri'ar da aka shirya gudanarwa tun ranar 19 ga watan Maris ita ce ta farko a jerin zaɓukan da ake son maido da demokuraɗiyya a wannan ƙasa ta yammacin Afirka, bayan da sojoji suka yi juyin mulki sau biyu tun daga watan Agustan shekarar 2020. An dai jinkirta jefa ƙuri'ar ne don baiwa hukumomin gudanar da zaɓe ƙarin lokaci yadda za su yi shirye-shirye daukacin yankuna 19 na ƙasar ta Mali su samu damar kaɗa ƙuri'a. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce a yanzu COVID-19 bata kai matsayin annobar da ke bukatar kulawar gaggawa ba. Sanarwar da ta fito a ranar Juma'a alama ce da ke nuni da cewa alamar kawo ƙarshen annobar corona da ta haifar da matsanancin kulle da durƙusar da tattalin arzikin ƙasashe tare da kashe miliyoyin mutane a duk duniya ya kai. WHO ta ce annobar bata kawo ƙarshe ba sam, duk da cewa bangaren kulawar gaggawa ga cutar ta zo ƙarshe.
To madalla masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Letus Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.